mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar mura zamani daga nan kotun majistri dake wato ainihin Fanshekara inda a daidai wannan lokaci na ziyarci harabar kotun kuma na iya ganin mutane da dama waɗanda wani al'amari mai jiki da shari'ar ya kawo su gaban wannan kotu wanda ina ga kai tsaye yanzu haka ina tare da wani bawan Allah wanda shi ma yana ɗaya daga cikin mahalarta wannan kotun saboda wani dalili ko wani al'amari na shari'ar amma dai kasancewar ya zuwa yanzu ana dakon kotun ta zauna ta fara yin abin da idace duk da cewar wato ainihin tana cikin wani uzuri na hutu ita mai shari'ar to amma saboda dalili na wato ainihin maslahar al'umma wanda wasu suna gidan ajiya da gyaran hali ne sakamakon an ba su dauri ko zabin tara kuma sun samu sun biya tarar to amma rashin sa hannun ita mai shari'a zai kasance ba su iya fita sun warware ba ko na mai kama da haka wasu kuma a kesa-kesan suna gabanta amma an riga an ba da damar yin sulhun kuma an yi sulhun to amma rashin sa hannunta ko na mai kama da haka shi ma zai sa abin ya zama yayi tsawo to dan haka mai shari'a ake sa ran za ta zo domin maslahar irin waɗannan al'umma da suke cikin waɗannan kesa-kesai domin a warware su a sallamu wanda za a sallama maimakon su ta zaman jira har sai ta kammala hutun aiki na shekara da take yi kai tsaye yanzu zamu ji shi wannan bawan Allah ko menene abinda ya kawo shi wannan kotu
assalamu alaikum warahmatullah wato ita dai matsala kullun a rayuwa zuwa take kuma sanda matsala za ta zo mutum bashi da iko ya tare ta to amma matsalolin da nisa ya kawo wannan kotu matsaloli ne wanda suka haifar da fada na mata kuma fadan nan na mata wanda za a ce mata ne kamar guda biyu tsakanin kishiya da kishiya to a gurguje shawarar da zan bamu mu ƴan uwa musulmi ya kamata
an yi muku sulhu ne ko kuna ɗaya daga cikin waɗanda aka ce an yi hukunci na tara ko ɗauri yanzu za a fitar ko kuma a'a sulhu aka yi aka daidaita koya abin yake
an yi sulhu tunda dama rigingimu ne wanda suka faru a tsakankaninsu kuma alhamdulillah da muka zo kotu an samu daidaito kowa ya fahimci kowa kuma iyaye sun fahimci junansu
wato ƴan gidanku ne kenan
eh sannan kowa da kowa ya fahimci kowa da iyayen waccan da iyayen ɗayar da ni da su ga baki ɗaya kotu ta sulhunta komai kuma an fahimci komai wanda daga bisani ma dai an samu daidaito a gida aka kuma zartar wa da kotu cewar an samu daidaito kuma kotu ta yi farin ciki da haka
mai gidansu ne kai?
Eh ni ne mai gidansu
to wataƙila ban sani ba ko kana da wata shawara ga ma'aurata a matsayinka na magidanci mai mata biyu wanda gashi zaman na yau da gobe matsala ta gindaya amma gashi an kai zuciya nesa tun kafin ma kotun ta ce ta yi hukunci ko ta yi wani abu an zauna a gida tsakanin kai da su da ƴan uwa da iyaye an daidaita al'amarin ko kana da wani haske da zaka haskawa sauran ma'aurata waɗanda ba su kai ga fadawa irin wannan matsalar ba ko kuma a'a suke ciki dan ganin sun yi amfani da kyakkyawan wannan hasken sun fita
gaskiya shawarar da zan ba wa mutane shine duk mutumin da ya dauki yarsa ya bada ita aure to musamman ma idan ya zamana cewa zaman da za ta yi ba ita kadai bace to ya kamata iyaye su dinga dagewa wajen nuna wa da ƴaƴansu zaman lafiya da abokiyar zama da kuma kankame miji da kuma daraja shi domin duk lokacin da ya zama na cewa kana bawa yarka tarbiyya ta takula da miji ta kankame shi sannan wanda aka hada da ita ba abokiyar gaba bace abokiyar zama ce za ta taimake ta ne ita ma kuma ta taimake ta
wato baki shiya bace ba
baki shiya bace abokiyar zama ya kamata a dinga daukan ta domin in dai sun so junansu dan Allah to insha Allah za su samu abin da suke so rashin son junansu dan Allah babu abin da zai haifar sai fitintunu sai koma baya sai kuma rabuwar kai na ainihin iyali da kuma kila idan yayi tsamari irin wannan ba a kai zuciya ne sa ba kamar yadda kace ya shafi alakar da ke tsakanin iyaye ko dai iyayen miji da iyayen su matan gabaki daya ko kuma tsakanin iyayen waccan matar da iyayen dai abokin zaman tata ya zama an fuskanci rashin samun jituwa wanda hakan zai iya haifar da gaba da sauransu har daga baya in ba a yi wasa ba ya zo ya taba zuriya sai kaji ana cewa ana fama da matsala na ƴan ubanci wanda hakan na iya haifar da koda bayan mutuwar mijin a ki samun jituwa akan iyali wanda kuma shi din ya bar baya da kura domin haƙi ne a kansa ne ya kula da kowane bangare
kai a matsayinka na mai gida lokacin da aka ce an samu wannan sabani ya kaji rashin dadi a ranka
gaskiya ban ji dadi ba matuƙa da gaske
ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali wajen nemo musu abin da ya kamata na abinci da dawainiyar yau da gobe hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa ka ba su haƙƙinsu yanda ya kamata
kowane magidanci ba shi da nutsuwa idan gidansa babu lafiya zaman lafiyar cikin gidanka shine nutsuwarka ta farko kafin kowace nutsuwa ta biyo baya koda a ce rashin lafiyar iyali ba ta tada hankali fiye da rashin zaman lafiyar cikin gidanka domin idan gidanka babu lafiya baka da kowace irin nutsuwa idan ga gidanka kuma yana lafiya rashin lafiya ce to wannan asibiti za ku tafi kai tsaye an san inda za a je neman magani amma shi rikici irin wannan na cikin gida ba a san da me zai zo ba domin irin wannan shine yakin zo da tsautsayi kaji an ce an rasa rai wani lokaci kaji an ce an rasa rai ko kuma an yi wata rauni to kaga duk kafin wannan ta faru sai ai wata fukar hanci domin shi karatun yana dan yake tankwara shi kuma rigima daga karama take fara har ta zo ta zama babba
wato dai da rashin lafiyar rikici na cikin gida musamman a cikin iyali gwara rashin lafiyar asibiti wacce likita zai duba
kwarai kuwa tunda wannan kai tsaye tafiya za a yi gurin wanda za a samar da ita ita kuma wannan rigimar ba a san da me za ta zo ba rashin lafiya kila an san ga abin da ya faru sai a tafi gurin wanda zai iya yin magani na daidai da wannan rashin lafiya amma ita rashin zaman lafiya na iyali to ba a san da me zai haifar ba kuma za a misali idan rashin lafiyar iyali ce ai ba za a zo kotu ba amma kaga wannan gashi ya kawo kotu so dan haka dishi ne irin misalan wanda zaman lafiya dai a cikin gida tsakanin zamantakewar mata da miji shine yafi komai kuma hakuri da juriya shi yake haifar da cibiyar wannan zama
gashi yanzu alhamdulillahi an yi suluhan ma an daidaita wani irin dadi da nutsuwa kuma kake ji kuma da kwanciyar hankali da karkata gaba daya ka cokan kan al'amuran iyalan naka
eh naji dadi sosai kuma wannan wani darasi ne wanda za a iya samu gabaki daya da gani har su da kuma kowa gabaki daya kuma dama ita duniya ai makaranta ce akwai abin da zai faru sai ya zama alkhairi ko kuma ubangiji ne yake so ya nuna muku wani darasi dan ku dauki wani abu na rayuwa to fatan dai ubangiji Allah ya sa daga wannan din an yi kenan kuma Allah ya sa ya zama daukan darasi tunda dai ba wani cin mutunci ko cin zarafi akai da juna ba kawai dai abu ne wanda ya faru kamar yadda na faɗa kuma Allah ya sa ya ƙare
to mai sauraro da fatan hakan zai zama darasin ba wai ga iya wanda abin ya faru ga su ba har sauran al'umma tunda dai an ce rigakafi yafi magani kuma idan za ake shiri ba sai an dawo ba ma'aurata musamman abokan zama mata kamata yi a ci gaba da daukan juna a matsayin abokan zaman ba wai kishiyoyi ba a kuma rika danna zuciya ana hakuri ana kai zuciya nesa domin dai ganin iyalan sun inganta rayuwarsu ta yi kyau har bayan iyayensu Ibrahim Abdullahi Soran Dinki akan mita 88.5 da Lifm muryar zamani